sai kuma duk da wannan sauki da ake cewa an samu dangane da farashin kayayyakin masarufi a kasuwannin Najeriya, jama'a na ci gaba da kira ga gwamnati ta samar da wani shiri na tsaye da farashi domin talakawa su samu sa'ida a kasar. Daukan wannan mataki dai inji masana da ƴan ƙasa zai taimaka wajen karya farashin abinci da kuma wadatar da shi a ƙasa. Alhaji Shehu Usman Sanfan shine shugaban ƴan kasuwa na Mile 12 a Lagos, ya shirya mini goyon bayan su ga gwamnati dangane da daukan wannan mataki.
Domin kaman kayayyakin mandarwa da ake sayarwa da su ta masu tattasar al'alusa duka dai cikin ikon Allah, Allah ya kawo sauƙin su da sun yi sauƙi, kuma kaman masu hatsi da suka je abin da gwamnati ta ce don shigo da kayayyaki a ga duk kowa ya fito da kayansa kuma kayan ya arha. Daman duk irin wannan ha'inci da zalunci da mutane suke yi a gwamnati ta kyale su domin Allah. Mutum kawai ya sayi kayan ya ajiye wajen wata uku wata huɗu, kaya na tsada baka sayar da kayan gaba, kuma ka ce kana neman kuɗi saboda Allah. Saboda haka muna gode wa gwamnati da wannan mataki dauka na kawo shigo da abinci.
Tun bayan zanga-zangar da aka gudanar na tsadar rayuwa, gwamnati ta ba da umarnin buɗe boda domin shigo da wasu kayayyakin masarufi musamman ma da hatsi daga kasashen ƙetare. Duk da cewa dai shigo da abincin na takaitaccen lokaci ne, amma dai jama'a sun bayyana cewa hakan ya taimaka wajen karya farashin kayayyakin masarufi a ƙasar. To ko ya farashin kayayyakin masarufin yake a kasuwannin Lagos din, musamman ma dai kasuwar ta Mile 12? Ga dai Abdullahi Malami Muhammad Jos, wani mai saida kayayyakin masarufi a kasuwar.
Farashin kaya na wannan sati masara naira 95,000, buhun shinkafa foren naira 75,000, buhun dankalin turawa naira 140,000, kwandon tumatur ɗan Ghana naira 30,000, kwandon tumatur ɗan Kamaru naira 17,000, albasa babban buhu naira 95,000, wake fari naira 180,000, kabeji babban buhu naira 40,000.
Mataki ya kamata gwamnatin ta ƙara ɗauka domin sauke farashin kayayyakin masarufi a Najeriya? Tambaye kenan da naiwa Dr. Dauda Muhammad Kwantugura, wani masanin tattalin arziki da saka jari a ƙasar.
A ganina shine gwamnati gaskiya kaga dole gwamnati ta gina harkoki na kamfanoni musamman ƙananan masana'antu, ba kuma masana'antu kawai na masu ƙere-ƙere ba, musamman masana'antu da kuma samar da abin yi kamar irin ƙananan kasuwanni waɗanda musamman kaga ta harkar noma da yake jama'an ƙasa suna da yawa kuma muna da hilin noma a ƙasar nan. To kamata ya an ce an inganta harkar noma ta yanda wasu zaka gani ko su je su yi noman ko su sayo kayan amfanin gona din su sai da shi. Wannan kenan kaga tun za a samu aikin yi wanda mutane za su iya biya muka su bukata. Sai kuma harkar wannan tsadar rayuwa na ƙarin kuɗin lantarki, kuɗin mota, kuɗin haya, duk waɗannan kaga abubuwa ne da sai da su ne rayuwa za ta inganta. To nan gwamnati dole sai ta shigo ta yi tsari, waya Allah ko ta bada tallafi na harkan wutan nan, shine za a rage tsadan wutan nan, wanda yake kuma kaga tsadan wuta shi kuma yana haifar da tsadan wasu kayayyaki, duk da masu wuta ke amfani da shi za su ƙara kuɗi. Haka kuma shi ma man fetur din nan sai an samu wani hanya da za a sauƙaƙe radadin tsadan shi, musamman inganta matatun mai na Najeriya da waɗanda suke na masu zaman kansu da wani gwamnati, wannan ne zai sa a samu daidaito ko kuma sauki daga tsadan man fetur, wanda shi ma kuma yana haifar da tsadan wasu abubuwa wanda na more rayuwa ne.
To yanzu dai a inda gwamnatin Najeriya ke kirarin ci gaba da ɗaukar matakai da za su taimaka wajen rage radadin da 'yan Najeriya ke fuskanta na tsadar rayuwa, 'yan Najeriya waje ɗaya sun zura ido su ga ko irin waɗannan matakai za su taimaka wajen fitar da a'i daga rugu. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.